الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافير أصبر بيو قوتا جمادى الأولى هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ندشكرا دبو لير لريه أولى تلاتين ترى ديدي دا أشرين قوتا جنواري شكرا ميلادية تدبو بيدا قوم شاتقوس wannan shine kaset na 8 daga cikin jerin gir kasusun karatu littafin al-istiqama wallafar Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ubangije gafarta mishi uku ne ga wata to uku ga wata ba biyu ga wata ba Allahu musta'an wannan littafi na al-istiqama ibn taymiya ya rubuta shi ne dan yin bayani akan tafarki madaidaici wajen tauhidi da ibada da ayyuka waɗanda suke da alaka da ainihin wato maganganu da ayyuka na musulmai mun gama karanta muqaddima wacce ainihin wato malam doktor Muhammad Rashad Salim rahimahullahu yayi a cikin aikin da yana tahqiqin littafin zamu tashi kai tsaye a inda malam yace bismillahir rahmanir rahim wa bihi tawfiqi yace da sunan Allah mai rahama mai jin kai nake fara wannan rubutun wa bihi tawfiqi kuma a wurin sa nake neman dace da gamdakatar wannan wato shine asalin sulbin littafin kenan bayan muqaddima Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu yace alhamdulillahi rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima yace godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah ina shaida cewa babu abun bautawa bisa gaskiya da cancanta sai Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu shi daya la sharika lah Allah ba shi da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu kuma ina shaida cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama 'abduhu bawan Allah ne subhanahu wa ta'ala wa rasuluhu kuma manzon Allah ne subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima Allah ubangije ya karin tsira da aminci da salati da daukaka gare shi shi annabi dan alaihi salatu wassalam da mutanen gidansa da sahabbansa gabaki dayan su radiyallahu anis sahaba wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bayan wannan takaitacciyar salati da sallama da shahada sai malam yace qa'idatun fi wujubil istiqamati wal i'tidal ga wata kaida wannan littafi wata kaida ce fi wujubil istiqama wacce za ta bayani akan wajibcin al istiqama tsayuwa akan tafarki madaidaici wal i'tidal da daidaituwa wa mutaba'atil kitabi was sunna da bayani akan wato bin alqur'ani da sunna tafiya karkashin jagorancin shari'ar Allah wacce ta sauka a cikin alqur'ani mai girma da bayananta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin dalla-dalla a cikin sunnar sa ta magana da aiki da tabbatarwarsa fi asma'illahi wa sifatihi wato daidaituwa da bin manhajin alqur'ani da sunna wajen fahimta da fassara sunayen Allah subhanahu wa ta'ala wa sifatihi da siffofin Allah madaukakin sarki wa tauhidihi da kadaita Allah subhanahu wa ta'ala bil qauli wajen maganganu menene abin da yake tafarki madaidaici na alqur'ani da sunna wanda zaka fadi game da sunayen Allah game da siffofin Allah game da tauhidin Allah wal i'tiqad da kuma abin da zaka kudirce wanda ya dace da tafarki madaidaici na alqur'ani da sunna ta fuskar abinda zaka kudirce akan sunayen Allah da siffofin Allah tauhidin Allah وبيان اشتمال الكتاب والسنة على جميع الهدى لكم وانن قائدة في بيانك واتو قائدة في بيان اشتمال الكتاب والسنة على جميع الهدى واتو قائدة ذات ساكين بياني اكنشوا لتافن الله da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama tana dauke da dukkanin shari'ar da dan adam yake bukata a rayuwarsa da addinin sa da tsira a makomarsa wa anna tafarruqa wad dalal inma hasala bi tarki ba'dhi cewa kuma rabuwan kai da musulmai suka samu a ce gashi musulmai kala daban-daban wasu na kafirta wasu na ganin wasu fasikai wasu na ganin wasu yan bid'a wasu suna ganin wasu a matsayin batattu ana wa juna raddi ana wa juna kallon hadarin kaji har ayyaki har a ainihin wato raba masallatai da sauransu wad dalal da batar da musulmai suka samu kansu a ciki musulmai ne amma kuma ba su da tauhidi ba su da imani irin na mutanen farko ba su kudirce abinda malaman farko daga cikin annabi da sahabbai suka kudirce ta fuskar sunayen Allah da sifofin Allah tauhidin Allah wannan bata da rabuwar kai ta faru ne inma hasala bi tarki ba'dhi ya faru ne saboda an bar wani sashi na alqur'ani da sunna da shari'ar da ke cikin su musulmi sun yi watsi da wani bangare ne sun rike wani bangare wattanbi ala jami'il bid'i wannan ka'ida kuma za ta fadakar akan daukacin bid'o'i al-muqabila fi dhalika wanda suke kishiyantan wancan manhajin madaidaici na alqur'ani da sunna ta fuskar sunaye da siffofi da tauhidi to za kuma a kawo bid'o'in da suke kishiyantan wannan tafarkin wato bid'o'in zamewa ko zakewa ko wuce makadi da rawa ko gazawa wajen bayani da fassara sunayen Allah da siffofin Allah da abinda mutum zai kudirce na tauhidin Allah fi zalika wato bidoyin da suke cikin wannan tafarki biziyarati wanda suka faru ta hanyar karawa a bisa abinda shari'ar Allah ta tabbatar sin nafi wal ifbat wuce makadi da rawa wajen kore siffofin shine ta'tili kenan ko kuma wuce makadi da rawa wajen tabbatar da su shine tashbihi kaga annafi korewa azziyaratu fi nafi kari wajen korewa to sai kai ga zuwa ga lalata sifofin da kareta su ko kuma azziyaratu fil isbat shi kuma sai ya kai zuwa ga tashbihi da kwatanta su da na halittu wa mabda'u huduthiha da bayani akan yaushe ne aka fara samun waɗannan bid'o'in suka faru a wani zamani suka faru kuma me ya kawo su wa ma waqa'a fi dhalika min al-asma'il mujmala da kuma abinda ya faru na sunaye dunkulallu wasu kalmomi dunkulallu marasa fassara wanda aka yi ta samu a cikin wannan tashin tashina da rigingimu akan asma'ullahi da sifatuhu da tauhidi wal ikhtilaf wal iftiraq da bayani akan menene al ikhtilaf me kuma al iftiraq suna da bambanci al ikhtilaf shine sabani wanda ke iya faruwa koda muna tare da juna mu fahimci abu wani da wani ya fahimci abu sabanin yadda ɗayan su ya fahimta amma za su ci gaba da iya tarayya da juna da iya zama tare to wannan shine al-ikhtilaf ko kuma al-iftiraq rabuwa wacce za ta jawo zuwa ga jan batta kowa ya kauce ma ɗayan ya daina hulɗa da shi ya daina ganin shi a matsayin musulmi ya daina amsa sallamar sa da sauransu wannan shine al-iftiraq sharrin sa yafi al-ikhtilaf alladhi awjaba takfira ba'd ha'ula'i al-mukhtalifina ba'dhum li ba'dhum li ba'd wanda wannan sabanin da wannan rabuwar kan ta tirsasa aka samu bangarorin guda biyu ko sama da biyu suna ganin junan su a matsayin batattu kuma har suna kafirta juna mu'tazila da jabariya da qadariya da shi'a da ire-iren ainihin wato khawarija da makamantansu kowa a matsayin su na kungiya yana ganin daya kungiyar bata ce yana kafirta ta har yana musu raddi zaka ga dan bid'a ba mu'tazali yana raddi ga dan bid'a wanda yake bajahani wanda kuma suna da inda suka hadu zaka ga dan bid'a wanda yake a tafarkin sufaye yana maida martani ga dan bid'a wanda yake a tafarkin shi'a ko rafidanci duk suna da inda suke haduwa to wannan sabanin da rabuwar kai ya jawo kafirta juna da rabuwar kai tsakankanin juna wazalika bi sababi tarki ba'd al-haq duka wannan ya faru ne saboda an yi watsi da wani bangare na gaskiya wa akhadhi ba'd al-batil aka dauki kuma wani bangare na barna aka hada da gaskiyar da aka riki ma'ana sai mutun ya zabi gaskiya wacce ta dace da san zuciyarsa sai ya hada ta da wata barna wacce ta dace da san zuciyarsa shi ma wancan abokin musulmin sai ya zabi wata gaskiya ba wanda wannan ya zaba ba shi ma ta dace da nashi san zuciyar sai ya biye mata sai ya dauko wata barna sai ya jona da wannan gaskiya sai zama kowa yana da wani sashi na gaskiya da sashi na barna amma abin da ya rike na sashin gaskiya da sashin barna ya saba wa abin da wancan ya rike da haka sai su zama sa da sabani shi sa a cikin wani tafi wanda ba wannan ba a cikin hadisin sunna ibn timiya yake faɗa cewa babu wata kungiya ta bata sai ya zama tana da wani bangare na gaskiya a cikin abin da rike misali in ka dauki abin nan shi'a cewa kaunar ahlul baiti ai gaskiya ne kaga su rike sashi na gaskiya amma da suka bi suka dauki wata barna ita ce cewa dole in zaka kaunaci ahlul baiti sai ka kyamaci sahabbai sai suka hada wannan barna da wancan sashin na gaskiya sai suka rike su kuma in ka dauki jahamiya tsarkake sunayen Allah da sifofi dole ne wajibi ne amma sai suka dauki wata barna suka hada da wannan cewa dole ne in zaka tsarkake sunayen Allah sai ka ce basi sai ka canza musu ma'ana wannan abin da ya shige su shine suka hada gaskiya da ƙarya a cikin sa to haka dai zaka ta ganin waɗannan ire-iren wato cakuɗaɗɗeniyar gaskiya da ƙarya din wa akhadhu ba'd al-batil da kuma daukan wani bangare na barna wa kitman al-haq da boye gaskiyar da ba ta dace da san zuciyarka ba wannan gaskiyar iya wanda kake ganin an fade ta to zaka samu matsala akan abin da ka riga kai rijista da shi abin da ka riga kake ganin akan shi kai za a gudana to sai ka boye ta walabsil haqqi bil batil ko kuma caku da gaskiya da ƙarya to kuma da man duk sanda aka caku da gaskiya da ƙarya a karan farko abin da zai faru shine kitmanul haqq kamar da qur'ani ya bayyana wala talbisul haqqa bil batil fataktumul haqqa wa antum ta'lamun kar ku dinga caku da gaskiya da ƙarya sai zama kun rufe gaskiyar kuna sane duk sanda mutun ya ainihin yi kokarin ya bayyana wani abu na san ran shi a bisa ainihin wato hisab ala hisabil haq to zai zama yayi kokarin boye gaskiya ne a wannan lokaci bayan wannan yar muqaddima sai ibn timiya yace faslun gaba ar-ra'yul muhdath fil usul wa huwa al-kalamul muhdath ar-ra'yu duk sanda aka ce ar-ra'yu a cikin maganganu da malamai abinda suke nufi shine ijtihadi a ganina ta malamai wanda ta saba wada a ganina ta jahilai su malamai a ganin abinda suke gani shine abinda tunaninsu da fatawarsu ya tike akai da irin yadda suka suranta abin a bisa wasu ka'idoji da suka sani to wannan shine ar-ra'yu fatawa wadda take al-muhdath fil usul ijtihadi wanda aka kawo shi sabo bako a cikin aqida amfani da a ganina ra'ayina fahimtata a cikin aqida wadda take fahimta ce sabuwa bakuwa saboda ba a santa a zamanin salaf ba a santa a sa'ad da annabi da sahabbai suke rayuwa ba a santa a zamanin da sahabbai da tabi'ai suke rayuwa sai da zamani yayi baya ana tafiya ana ta yin nisa daga manhaji da zamanin annabta da zamanin farko to sannan aka fara jin labarin wannan bakon tunanin kuma wannan bakon tunanin ya shigo ne tare da shigowar bakin abubuwa na wasu al'ummomi daban waɗanda ba musulmai ba Farisa da Roma da Hindus da makamantansu waɗanda tarihi ya tabbatar da an fassara ilmominsu da falsafarsu da aqidunsu da tarihinsu izuwa ga Larabci musulmai Larabawa waɗanda suke da basu san waɗannan abubuwan ba suka samu suka karanta su wasu suka bi wasu suka rude wasu suka samu kansu a matsayin ma masu kare irin wannan aqida da ƙara mata ta goma shi to karkashin haka ne waɗannan tunane-tunane suka yadu suka shigo cikin musulmai wa huwa al-kalamul muhdath shine ilmul kalam tauhidi na ilmul kalam al-muhdath wanda yake sabon salo wa fil furu' sannan akwai kuma ar-ra'yu al-muhdath fil furu' wato fatawa wacce ta shafi fiqhu na ibada ko mu'amala ko wasu al'amura da suka wannanci aqida ita ma take ba ko fatawa ce ba a sabajinta ba wa huwa ar-ra'yu al-muhdath fil fiqh shine ra'ayi ijtihadi sabo a cikin fiqhu wa ta'abbud al-muhdath sai kuma wajen aiki kaga wancan game da aqida shine mataki na farko samuwar baƙin aqidu a cikin aqidar musulmai sannan samuwar baƙin fatawoyi a cikin fiqhun musulmai mataki na biyu kenan sai kuma samuwar baƙin manahiju na ibada rahimakallah at-ta'abbud al-muhdath bautar Allah a bisa tafarki wanda yake sabo ba a san shi shine sufanci wanda ya saba wa sufanci ko zuhudu irin na mutanen farko kattasawful muhdath kaman sufanci wanda yake bako bare aka dauko sufanci irin na wato abin nan wanda ake yi a temples na bauta na bautar wuta a Farisa ko a temples na bautar gumaka a tafarkin addinin Hindus aka dauko shi a kawo shi cikin musulmai ana yin tarbiya ta zakata da tsarkake zakata da ayyuka a bisa wannan manhajin ya saba wa manhajin Annabi alaihi salatu wasalam da sahabban shi da waɗanda suka biyo bayan sa da kyautatawa to wannan shine at-tasawuful muhdath wa siyasatul muhdatha da kuma tsarin shugabanci wanda yake shi ma bako ne waɗannan abubuwan guda hudu su suka hadu suka yi turaku ko kace suka hadu suka yi fandisho din gaba ɗaya lalacewa al'amarin musulmai gabaki ɗaya shine aka waye gari musulmai suke ai da suke dinnan haka musulmai ne fil jumla amma aqidar su abinda suka kudirce bare ne shi a cikin musulunci ko mun gane bare ne dan zai biye mana magana aka ce musulunci ko ana nufin qur'ani da sunna da fassarar mutanen da suka shaida qur'ani da sunna din shine qur'ani da sunna wahayin qur'ani wahayin sunna da kuma fassara aikace ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da fassara ta baki da ta aikace ta sahabban shi to kuma waɗanda suka ga sahabban shi to ana tsallake nan duk abin da aka tsallake daga nan to sai dai in ya bi tafarkin su in ba haka ba ba a buƙatar shi ina fata mun gane wannan in bai bi tafarkin su ba in bai dace da manhajin su ba to baya cikin asalin ilimin da musulunci ya wajabta wa mutum ya aiki da shi a matsayin addini to tsallake wannan wurin ya faru ta waɗannan fuskoki guda hudu ne ko dai ya zama an canza asalin aqida ga mu musulmai muna rayuwa da sunan musulunci a tafarkin musulunci a ƙasan musulmai amma aqidar da muka kudirce ko wani sashe na aqida da muka kudirce mutuna magana cewa bangaren gaskiya a hada shi da bangaren barna ko sai zama wani sashe na abinda musulman suka kudirce ya saba wa musulman farko a cikin kudurinsu game da siffofin Allah game da sunayen shi game da tauhidin Allah game da lahira da sauransu a wajen ibada a wajen fiqhu amin wanda reshe ne guda biyu akwai ibada akwai mu'amala sai zama ibadojin da muke yi abinda muke yi da sunan ibada ko dai zama akwai shi a zamanin salaf amma yadda muke aiwatar da shi ya saba musu kamar sallah kamar azumi kamar zakka salaf suna yin wannan musulman baya su ma suna yi amma na salaf ya bambanta na musulman baya ko kuma ya zama gaba ɗaya wannan ibadar salaf ba su ma santa ba ba su yi ta ba amma kuma wasu da sunan musulunci kuma suna yi ta suna ɗauka kuma cewa musulunci ne kuma wai za a ba su lada kaga shine al-muhdas fil furu'i kenan. Sai kuma mataki na gaba shine mataki na tsarkake zuciya, kokarin komawa zuwa ga Allah. Kad aflaha man zakkaha, kokarin tsarkake zuciya wajen tunaninta da ayyukanta da inabarta ga Allah, da tsarkake gabobi daga sako da makamantansu, shine zuhud din kenan ko. To sai zama shi ma wannan gudun duniyan ba a bisa manhajin annabi da sahabbai ba, ba a bisa manhajin tabi'ai wanda suka rayu da sahabbai ba, a bisa wani manhaji daban. Sai zama da sunan gudun duniya, amma abinda yake ya sabawa abinda salaf suka sanya matsayin gudun duniya. Mataki na karshe shine canza tsarin mulki, tsarin shugabanci, tsarin wato siyasar gwamnatin musulunci ko gwamnatin al'ummar musulunci. Sai da shugabancin ya saba gaba daya, ba abin da aka sani na shura, ba abin da aka sani na wato shugaba ya zama mai tausayi da kyautayi da kankan da kai da kuma rashin abin nan zalunci da sauransu ba, duk babu wannan. Shugabanci ne amma dai akan manhaji na jabberanci da zalunci, ko babakere, ko shugabanci na istibdad na mutum daya ke da ra'ayi ba ruwan shi da shawara da kowa, ko shugabanci na gargajiya na gadan gaji in gada wani kawai tunda dai baban shi sarki ne, to dole shine sarki, shi ma ya ba dan shi, shi ma ya ba dan shi, kamar yadda aka fara tun daga zamanin Banu Umayya da wanda suka biyo bayan su Abbasiya da sauran duka daulolin da ake cewa daulolin musulunci har zuwa yau wannan gargajiya suke. Ba kamar yadda misali Sayyidina Abubakar da ya halifanci da ya zo rasuwa bai sa dan shi Abdurrahman ba, Sayyidina Umar da ya zo ba ma kinsawa ba ya ce san bai halasta mishi ba, ma bai halasta wani da a cikin yayin shi ba, su Abdullahi da sauransu. Sayyidina Usman shi ma haka, duk da ta bayyana gare shi kauna da yake nuna wa ƴan uwansa Banu Umayya, amma bai ce a dauki wani Banu Umayya dan shi ko dan uwansa ko karinsa a bashi, kowa yakan bar al'amarin ne wa amruhum shura bainahum. Kuma Sayyidina Abubakar su musulman ne suka ce mishi to ka zaba mana wanda kaga ya dace, yace to ga Umar. Shi kuma Umar shine yace musu al'amarin ku na hannunku, ga waɗannan mutanen da Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya amince da su har ya mutu, da wani yana raye shi zan ba, saboda Annabi ya ce amintacce ne, amma tunda bai nan to ku zaba a cikin waɗannan, su zaba muku a cikin junansu, duk wanda suka zaba ku amince. Ya kafa wannan kwamiti na ainihin consultation shura ko. Haka shi kuma Sayyidina Usman da aka kashe shi, musulmai ne gaba daya suka hadu suka ce to Aliyu ne. Sayyidina Ali da zai mutu bayan an caka mishi wannan makamin, aka ce ka ayyana mana wani mana, ko da danka Hassan ne, yace a al'amarin ku yana hannunku, in kun ga Hassan ya cancanta ku bashi, idan kun ga bai cancanta ba ku ba wani. Wannan shine manhajin musulman farko game da shugabanci, kawai cancanta, waye ya cancanta. Muawiya ghafarallahu lahu shine ya fara canzawa, kamar yadda Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi tabbatacce, yayi ishara cewa farkon mutumin da zai canza tsari na shine wani mutum a cikin Banu Umayya. Al-Imam Tabarani ya fitar da wannan a cikin Al-Mujmul Kabir, karanta littafin As-Sahiha na Albani. Ash-Shaykh Al-Albani da yazo kai yake cewa wannan Muawiya ne ya canza, kuma canjin shi ne canjin tsarin sarauta. Shi yasa Zahabi da ya zo a cikin Tarikhul Islam da cikin Sayyid Alamin Nubala yake cewa kai can Muawiya ina ma bai saka dan shi Yazid din nan ba, ma'ana bayan munawa'a da ya masa Sayyidina Ali da ya nemi mulkin nan da karfin tsiya da duk wani makirce-makircen siyasa da suka ba, shi ne mahallin karatunmu ba. Al'amari ya zo ya tabbata gare shi, kowa ya haƙura ya kyale mishi, to da ya yi din to da ya haƙura iyalan, da barnar da yayi ba ta kai wannan ba. Shi da bai yake cewa walahu hannatun, yana da kurakurai, Allah ya gafarta mishi radiyallahu anhu. To da yazo kuma sai ya daura dan shi da karfin tsiya, har shine kamar da Bukhari ya ruwaito da ya aika Madina aka je aka yi jawabi cewa saboda hada kan musulmai yana ganin ya dace kar a bar musulmai su ƙara sabani, bari ya zaba wa musulmai halifa, kuma in yi haka yana da salafi shine Abubakar da Umar, su ma sun zaba wa musulmai. Yace da haka ku ce da na zabi dana Yazid. Sai Abdurrahman dan gida Abubakar ne yake cewa wannan dai ba irin na Abubakar da Umar ba, irin dai na Kaisar da abin nan dai, Kaisar da mai sunan shi ɗayan da Kisra dai. su ne suke saka yayansu kace dai kai irin na kaisar da Kisra ba irin na Abubakar da Umar ba kanka musu sharri da kage kuma a lokacin kowa ya tabbata akwai wanda suka fi shi cancanta wanda suka fi shi kusa da ahadi na nubuwa da ilimi da dacewa da komai ma'ana ga Husaini yana raye ga Abdullahi dan Umar yana raye Abdullahi dan Zubair yana raye Abdullahi dan Wani ga sunan da yawa amma dai ya tsallake su daga nan kuma al'amari ya zama gado na gargajiya to wannan siyasa ta canza gaba daya al'amarin musulmai ba a shekara 250 daga wannan lokacin ba sai da sarautar musulunci ta zama kawai ul'uba ta zama abun wasa ta zama kawai sarkin wani kamar da kaga sarakunan gargajiya na yanzu ba su da wani kima ta karfin siyasa ta karfin zartarwa ko ta karfin tattalin arziki kawai dai suna zaune ne ceremonial sai wasu manyan jaruman sojoji ko wazirai ko ƴan siyasa waɗanda ma galibin su a jamawa ne ba ma larabawa bane waɗansu su ma ana tuhuma su da zindikanci wasu ma mashaya ne ƴan giya ne masu kwana sai sun yi mankas a cikin giya za su yi bacci suka waye gari su suke nada halifa yau suka nada wani bai musu ba gobe su sauke shi wani su kashe shi wani su tsire shi wani su yanka shi wani su kulle shi a zamanin Banu Abbas musamman tun daga shudewan sarki al-mutawakkil ala Allah abin da ya biyo baya har zuwa karshe duka irin wannan shiri ta ce aka dinga yi to duk waɗannan matakai guda hudu sune suka bata al'amarin musulmai to kuma kamar yadda ake fada kullum musulmai ba su sake komawa cikin majidin su ba to sai sun canza duka waɗannan abubuwan to kuma gyaran kowa zai yi ne da gwargwadon abin da zai iya kenan ma'ana kai shugaba ne to wajibi ne kai kokarin gyara iya abin da zaka gyara na al'amarin mutanen da ke karkashin shugabancinka idan ya dace da musulunci gwargwadon iyaka haka a gidanka haka a kan kanka haka a cikin iyalanka ko dalibanka ko almajiranka ko garinku ko sarautar da kake tunda abin ya riga ya kai sidratul muntaha kamar yadda Bahaushe ke cewa ya kai magaret tikewa duba dai misali aqidu munana da suka yi a cikin musulmai jama'a kullun karuwa suke ilhadi da ainihin zindikanci akan ƙaryata gaskiya da abubuwan da aka gada na tsofaffin aqidu na jahamiyanci da shigowa falsafa da kuma yanzu a zamanance abubuwan da ake arowa daga turawa ana shigo da su cikin musulmai na mugayen aqidu da tunani akan ƴancin mata ƴancin yara ƴancin addini ƴancin kaza duba abin da aka kai zuwa gare shi jama'a na barna a cikin jahilcin sanin hatta shi kanshi fiqh din na furu'a wanda yake ganin muhaddas din tsabaragen jahilci da mutane ba su ma san abin da suke cikin game da addinin su jiwa abin da addinin musulmai ya kai dangane da wato tsari na sufanci din abin da yake yanzu da sunan bautar Allah bautar kabari bautar shehunnai karerai cin amanar mutane a al'amura da suke da alaka da zamba cikin aminci da shehunnan suke yi ma mabiyansu dogaro akan mafarki da bukukuwa na ƙarya waɗanda aka gado su daga kafirai ko aka aro su daga Yahud da Nasara ga sunan maulidi ne maukibi ne muzahara ne duk waɗannan fa suna cikin irin wannan tafarkin to balantan kuma kai maganar siyasa wanda baka buƙatar wani ta'aliki akan ta hatta ma ita waccan gargajiya yanzu bata da mahalli a cikin addini tunda tun kamar shekara 400 ko 3 baya zamanin wancan Mustafa Kemal Ataturk wanda ya kawo ƙarshen wannan ragowar burbushin tasirin halifancin na daular Usmaniya ya wargaza ta gaba da ƙasar Turkiya yace ba za a sake yi ba kuma to har yau kuma babu wata daula ta halifanci ta musulunci a matakin duniya hatta ƙasar Saudi Arabia gargajiya suke jama'a sarauta gargajiya suke su ma irin wannan tamu bambancin ta kawai su sarauta gargajiyar tana da ƙarfin tattalin arziki da ƙarfin iko ma'ana su sarakunan sune kuma executive sune executive din ƙasa sune ministoci sune shugaban ƙasa sune shugabannin sojoji suke signing duk wani doka suke bada doka sabanin namu waɗanda ba su da wata doka a hannunsu ko me sunan shi dogare din nan da suke da su ƴan agaji ma sai su kora su da gudu ba su da wani training ka zaka kai ba dan agaji ba ma kai ma kanka da kake farahula in kai kukan kura sai ka kori dogari da gudu ba abin da zai iya maka dan ko zaka ga wani tsoho ne ya ci gore ya gaji shine dogari ba su da ta cewa akan dukiyar ƙasa ba su da ta cewa akan al'amuran da suka shafi tattalin arziki ko masana'antu ko tarbiyya ko ilimi ko lafiya ba su da ta cewa ana gaitar su ne wajen bukukuwa kawai na maulidi na yayan dalibai na tunawa da ƴan mazanjiya za su zo kawai da manya-manyan riguna da jiniya kawai shikenan a danga diban dukiyar al'umma kawai ana kashe musu amma ba su da wani ta cewa da za a ce yanzu misali an kashe gidan sarautar gargajiyar duk arewa babu abin da za a fasa yi dan dama kawai abin nan ne kawai liability ne kawai is financial liability ne kawai ga gwamnati to gara ma su can to kaga waɗannan al'amuran su ne suka rikirkita gaba ɗaya al'amuran musulmai jama'a mu duba mu ga yanda ibn timiya yake wannan magana kamar kace a zamanin nan yake da kuma wannan zai alamta mana kenan tun a zamanin su akwai wannan lalacewa shi sa yayi wannan magana domin a zamanin su zamanin daula ce ta mamalik daula ce ta bayi mun ji tarihi a baya yadda al'amari ya juya har ya kwace ma larabawa ya kwace wa musulmai ya kwace ma ƴaƴa ya koma hannun bayi waɗanda da sarakuna ke siyo su sai sarki ya je siyo bawa guda 1000 rana daya ya zo duka musu training to waɗannan bayin su ne suka zama sarakuna tun daga kansu aibak su har zuwa kan shi wannan kalawun da suka yi zamanin da ibn taymiya da irin su baybars irin ire-iren su waɗannan sarakuna ne waɗanda ba larabawa ba bayi ne asalin su to su ne suke zamani a wannan lokacin a cikin su akwai wanda suka yi kokarin su dawo da halifanci domin suna cikin ganiyarsu aka karya daular Banul Abbas wanda tatara suka karya ta a cikin su akwai wanda suka yi su dawo da halifancin Banul Abbas amma bai yi ba har sun taba samo wani mutum da suka ce ba Abbasi ne suka samu shi irin wannan abin nan din mukamin da ake samu su na halifanci da wala'i suka mashi mubaya amma al'amarin bai yi ba daga ƙarke dai kawai suka ci gaba da sarautar su yadda suka ga za su iya su ma daga baya suka maida abin su ma gargajiya kowa ƴaƴan shi da jikokin shi kawai suke Allah ya tsare mu malam yace yadhunu tawaifu minan nas anna ad-dina yahtaju muhtajun ila zalika yace da dama daga cikin kungiyoyi na mutane suna tsammanin cewa musulunci yana buƙatuwa zuwa ga sabon ra'ayi a aqida da sabon ra'ayi a fiqhu da sabon ra'ayi a cikin tsarin tsarkake zuciya da sabon tsarin mulki lasiyama yace musamman ma kuma kullu qa'ifatin fi tariqiha kowace kungiya tana ganin musulunci yana buƙatan irin natan ba zai yu ai musulunci ba sai an hada da mantiki irin na Yunan a bisa yadda ash'ariyya suka fasara shi haka ash'ariyya suke gani ba zai yi ai musulunci ba sai an bi tafarkin mu'tazila mu'tazila suna ganin tafarkin su shi ne tafarkin tsarkake addini ba zai yi a samu wato tazkiyatun nafsi ba sai an bi dariqat tijani haka tijaniya suke gani ko ba zai yi ai musulunci mai kyau ba sai in an yi bara'a ga sahabbai haka shi a suke gani kowace kungiya tana ganin musulunci mai kyau shine nata ai asalin musulunci amma a hada da abin da ita ta kara ko mun gane haka kuma yanzu ƴan boko na zamani da ƴan siyasa nan suke ganin ba zai yi ai siyasa ba sai demokradiya gani suke ba demokradiya ba komai ƙarya ne ita kawai suke bautawa ita kawai suke ganin rawaji dinta ita kawai suke ganin a matsayin tafarkin tsira ga rayuwa da addinin mutane da ƴancin su da makomansu ko waɗanne kungiya haka suke gani wannan shi yasa zaka ga masu bin tafarkin salaf a wannan zamanin suka fi kowa shiga cikin kunci ta fuskar cewa kusan kowa yana fada da su ne kowa yana da wata matsala wacce suka saba da shi sawa'un mai addini ne mai zuhudi ne mai karantawa ne dan siyasa ne mai shugabanci ne dole sai ya zo an samu wata mahada inda alliance din ba zai yi da shi ba ko da an ce an hadu a asali to in aka zo mabayik aka shiga wasu lunguna sai an rabu saboda masu bin salafiya za su ce a to nan dai kam akwai matsala nan dai ba haka bane ko da mutane suka yadda misali suka bi demokradiya suka yi zabe suna da kudirin cewa ba daidai bane a matsayin su na musulmai ahlus sunna salafiya yayin da saura kuma suke ganin wannan shine tsabara ga daidai ko da musulmai suka yadda cewa bari su bi tafarkin da zai kai su zuwa ga gaci ta fuskar kawo wato tajdidi a cikin ilimin zamani ta hanyar bude makarantun boko ire-iren namu din nan ka sai an zo a cikin boko sai an samu wani abaci to kuma wannan fa ba daidai bane ai a rasa ma yadda za a yi wani a gyara shi ai tafiya amurda a karkace saboda an bar asali jama'a to haka zaka yi ta ganin ka dauki misalan abubuwa zaka dinga samun ire-iren waɗannan sarkakiyar da mai rayuwa a wannan zamanin inda yana bin tafarkin magabata zai samu kanshi a cikin kunci da dama ba shine zai kuntata ba mutane za su kuntata da yadda yake za su ga to kai komai kace bakin kaza kace bakin kaza kace bakin to me da kyau kenan walaysa al-amru kadhalika ibn tamiya yace ko ba haka bane ba a bukata zuwa ga wannan sababbin aqiduji da tunani da tsarin a cikin musulunci ba a bukatar su fa inna allah ta'ala yaqul saboda allah yana cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina Allah ya ce al-yawma wannan al-anan suka ce lil ahdi al-huduri ne wato alif da lam anan wanda take nuna al-ahd abin da ya shiga cikin kwakwalwa ga wanda ya halarci wajen ko kuma wanda ake gaya masa ya tuna inda za a halarta ko aka halarta kamar misali al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat kaga al-yawma anan wanda za a je ne bayan da aka yi bayani akan lahira sai aka ce al-yawma tujza kullu nafsin wannan ranan nan wata shiga cikin kwakwalwarka cewa za ta faru to al-anan lil ahd ne kamar yadda hadisi suka tabbata al-imam Tabari ya fitar da wasun su daga tabi'ai cikin malaman tafsiri irin Mujahid da irin al-imam Sha'bi a cikin tabi'ai cewa wannan aya ta sauka ne ranar Arafa haka kuma ya tabbata daga sayyidina Umar kamar yadda yake cikin sahih Muslim Umar radiyallahu anhu wannan tambaya ko kuma tattaunawa da suke da wani bayahudi da yake ce masa mu muna da a ce mu muke da irin wannan ayar ta ku to da sai mun dinga mata biki yace mu kuma mun san inda ta sauka ran da ta sauka da sa'ad ta sauka amma ba za mu yi biki ba Arafa ne ranar Juma'a shekara ta kaza a wuri kaza amma ba za mu yi biki ba Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum ayau na cika muku addininku lafazin al-ikmal yana nuni zuwa ga abin da ya cika kadan kadan koda ana iya samun wato gibi tsakankanin shi daka a cikin hadisin ganin wata manzo Allah yake cewa fa akmilul iddata ku cika yawan azuminku domin azumi baya saduwa da juna sai an samu shan ruwa tsakankani samun gibi ko tazara na'am me nace da gibi na'am gibi ko tazara tsakankani wanda za a ce yau an yi an bari kuma an jima an ƙara da sauransu amma wajen itimam to shine abin da ke sadu da junanci babu gibi ba tazara kamar yadda misali Allah ya ce wa atimul hajja wal umra daga sanda mutum yayi labbaika allahumma ya shiga yakin haji ko umara to baya gintse wani abu sai ya gama yana cikin duka ka'idojin da zai bi lazimtan wannan ka'idojin ihramin kaga itimam ne kenan haka wallahu mutimmu nurihi ko haka irin fadin Allah waya aballahu illa an yutimma nurahu hasken Allah tun farko da ni'ima Allah dama mustamirra ce mutane ba su taba fita daga cikin ƙwaryar ni'ima Allah ba to wannan shine itimam anan abinda yake nufi da ikmal shine cika farillai da dokokin Allah da cika umarni da hani waɗanda an dinga yayyanke su yau a umarni da kaza gobe a umarni da kaza yau a hana kaza gobe a hana kaza yau a ce ga haddin kaza da sauransu kaga waɗannan abubuwan sun zo ne kadan a cikin alkur'ani umarni game da sallah umarni da azumi umarni da aikin haji umarni da biyayyar iyaye umarni da faɗan gaskiya da riƙon amana da sauransu hukuncin haddi game da shan giya haddi game da zina haddin kazafi haddin kaza waɗannan hudud sun ta zuwa ne kadan za a faɗi wani sai kuma a kwana biyu sannan a faɗi wani haka to kaga su ne aka ishara zuwa gare su da ikmal amma itimam na ni'imar Allah ishara zuwa ga cika ni'imar Allah ta hanyar bayyana addininsa cika ni'imar Allah ta hanyar wato bayyana abinda ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa la tadkhulna al-masjidal haram insha masjidal haram insha Allah aminina muhalliqina rusukum wa muqassirin la takhafun cika ni'imar Allah dangane da wannan wato abinda manzo Allah ya gani a mafarki kafin Hudaybiya din nan ko cika ni'imar Allah dangane da sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama cika makin annabawa da kuma addinin sa zai wanzu har ƙarshen alkiyama har ƙarshen duniya waɗannan su ne Allah yake ishara kamar yadda Ibn Jarir al-Tabari ya bayyana shi da al-Imamu Ibn Kathirin game da waɗannan ayoyi ko waɗannan bangare na wannan aya bayani ne masu yawa ba tafsirin muke yi ba to Allah yace na cika muku addini na kuma na cika muku ni'imata kuma na yadda muku da musulunci a matsayin addini wato na riga nayi certifying cewa addinin musulunci shine addinin da za a yi ba za a yi wani addini daban na karba ba sai musulunci kuma yabta ghayr al-islam dinan falan yuqbal minhu ba za a yi wani addini Allah ya karba ba sai musulunci to kaga wannan musuluncin da Allah yace ya cika da ni'imar da Allah yace ya cika yana ishara ne zuwa ga abubuwan da suka sauka tukunna ko al-imam al-qurtubi ya bayyana cewa wannan ikmal din wato lil aglab ne domin bayan shi din bayan wannan lokacin manzo Allah ya rayu ne kawai kwana 87 amma cikin wannan kwanakin an saukar da wasu ayoyi kadan da suke magana akan hukunce-hukunce amma galibin ayoyin hukunce-hukunce sun sauka kafin wannan ne da gaskiya abin da ya sauka a bayan wannan akwai magana akan gadan kalala kamar da wasu malamai suka bayyana da magana akan riba raguwar hukunci akan riba shi ma ya sauka a bayan wannan amma umumat aglabiya na hukunce-hukuncen shari'a sun sauka ne kafin waɗannan to waɗannan hukunce-hukuncen su Allah yake ishara akan cewa sun cika kaga ashe ayat tana nuni zuwa ga babu buƙatar wani ya kawo wani sabon hukunci kenan domin Allah ya saukar da hukunce-hukuncen kuma yake sun cika manzo Allah da yake bayanin wannan hukunce-hukuncen daga nan bai wani dade bayar su to bayan shi babu wanda ake buƙatar ya kawo mutane wani hukunci ya ci musu wannan addini ila ghairi zalika min an-nusus allati dallat ala anna ar-rasula sallallahu alaihi wasallam arrafa al-ummata jami'a ma yahtajuna ilaihi min dinihim da dai wasu nassoshi waɗanda ba waɗannan ba waɗanda suke nuni zuwa ga cewa annabi alaihi salatu wassalam ya bayyana wa al'umma ga baki daya abinda suke bukata a cikin addinin su bai rage komai ba wa qala ta'ala kuma Allah yace wa ma kana Allahu li yudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun Allah yace kuma sam wa ma kana Allahu sam Allah ba zai aikata haka ba li yudilla qauman wannan lamul juhud ce Allah bai kasance zai halaka wasu mutane ya sa su cikin bata ba da in hadahum bayan ya shirye shi su hatta yubayyana lahum ma yattaquna sai ya bayyana musu abin da ya kamata su guje ma wanda zai kai su ga bata ishara zuwa ga abin da Allah ya ambata a baya kuma ma kana lin nabi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikin ko bai dace ga annabi alaihi salatu wassalam da shida mu'minai su nema ma kafirai gafara ba sakamakon abin da ya biyo bayan da manzo Allah ya ce zan nema ma kawuna gafara matukar ba a hana ni ba karanta Bukhari kisa tana sai wasu kai hujja cewa to amma ai gashi annabi Ibrahim mun samu labarin ya nema wa ubansa gafara shine sai Allah ya saukar da wa ma kana istighfaru ibrahima li abihi illa am maw'idatin wa'adahu iyya wa'adaha iyyahu sai dan wani alƙawari wanda ya riga yayi masa falamma tabayyana lahu annahu adu lillahi tabarra'a minhu inna ibrahima la awwahun halim da ya gane cewa Allah ya riga yayi baran babu wani tsoron soyayya tsakanin Allah da wannan mahaifi nashi sai shi ma ya baranta daga gare shi ya zabi Allah ya baranta daga wannan mahaifi nashi yayi ta kuka da jin takaicin cewa ubansa ya mutu cikin kafirci amma kuma sai ya hakura ya dangana shine sai Allah ya bayyana wannan karatun cewa wa ma kana Allahu li yudilla qauman dama can Allah zai batar da wasu mutane batarwa ya sa su a tafarkin da ba na shari'a ba ba'da in hadahu bayan ya shirye su hatta yubayyana lahum ma yattaqu har sai ya bayyana musu abin da za su guje ma wanda zai hana su bata ma'ana ku yanzu musulman nan sahabbai Allah ya bayyana muku wannan tafarkin cewa bata ne kana musulmi ka dinga nema wa kafiri gafara bata ne kana musulmi ka dinga tunanin Allah zai gafarta wa kafiri har ka sa baki a ciki ko ka dinga mujadala akai Allah ya bayyana muku wannan tafarkin na bata ne kar ku bata. To haka Allah ya bayyana dukkanin tafarkin shari'a ga ainihin sahabbai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan kar su bata. To kenan duk abin da zai sa su bata sai da Allah ya bayyana. Babu wani abu da zai katange su daga bata wanda Allah ya boye bayyana musu ba. Mun gane wajhul istidlal dugo wa qad sallallahu wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama manzo Allah ya ce taraktukum alal bayda layliha kanahariha na barku akan farar hanya wanda daranta kamar rana maimakon sanin da aka yi wa dare yana da duhu to ita daranta kamar rana ne wajen haske la yazigu ba'di illa halikun babu wanda zai karkace a baya na sai wanda dama can halakake ne dama baya cikin lissafin wanda za su tsira wannan yana cikin wani bangare na hadisi ne sananne mashhurin hadisi na al-irbad bin sariya abu najih as-sulami wannan sahabi daga cikin ahlus siffa radiyallahu anhu wanda ya zo na kasar hims ya rasu a hijrar shekara 75 cikin fitintunan da aka yi na yaƙe-yaƙen abdullahi dan zubair da shi da banu umayya wannan sahabi ne mai daraja daga cikin sahabbai waliyai na Allah sanannen sahabi ne yana da hadisi a cikin al-kutubul arba akwai kissa mashhuriya game da mala'ika da ya gani ido da ido a cikin surar mutum dan ya dade a duniya yana daga cikin farko musulunta na hudu ko makamancin haka kamar yadda hadisi ya zo da shi a cikin Bukhari da Muslim karanta tarihin sa a cikin littafin al-isabah fi tamyizus sahaba to ya kasance yana addu'a Allah ya kashe shi ya gaji da duniya san da yake kasar Hims yana cikin addu'an kawai sai ya waiga sai ya ga wani saurayi a tsaye akan shi yace me yasa kake addu'a kana cewa kana so ka mutu yace saboda na gaji da duniya yace amma kai ba sahabi bane na annabi kuma baka san irin wannan addu'a babu kyau ba yace gaskiya ne babu kyau to bai kamata kana yi ba ya waiga kawai sai ne mutumin ya rasa shine sai ake tsammanin kaman mala'ika ne yazo cikin surar mutane yi mishi wannan wa'azi ta karanta tarihin a cikin siru alamin nubala da littafin ainihin tarihu madinatu dimashqa na ibnu asakir ne dimashqi to wannan sahabin shine mai nan hadisin shahararren hadisi da kowa ya sani hadisin abin nan wato bayani akan ruqo da sunna din nan ko yara yan islamiya ma kowa ya san irbad bin sariya ana iya cewa al irbad ana iya cewa kuma irbadu babu alif da lam domin suna ne ma'arifa ta hanyar zaman shi alami to da alif da lam da rashin sa duk bai tasiri akan shi kamar da ake cewa nu'man an-nu'man abbas al-abbas huzaifa al-huzaifa ثابت الثابت ire-iren waɗannan sunayen wanda suke sun yi iktisabun alamiya to ba dole bane sai an sa musu alif da lam in an sa kuma babu laifi insha Allah hadisin asali al-imamu ainihin ibnu madah ne fitar da shi da al-imamu ahmad haka al-imamu al-hakim ya fitar da shi a cikin musadrak ɗinsa haka al-imamu ainihin at-tabarani a cikin al-mu'jam al-kabir da kuma cikin musnad ash-shamiyina da littafin nasa da ibnu abi asim ya fitar da wata riwaya daga Abu Darda'i bayan riwayar da ya fitar daga shi aisanin sahabin nan wato Irbadu dan Sariya a cikin tafin Ibn Abi Asim kenan wato na aqida din nan sharhul me sunan tafin ma Ibn Abi Asim as-sunna ko kitabu sunna na Ibn Abi Asim al-Sheikh al-Albani Muhammad Nasiruddin rahimahullah wa rahimallahu al-jami' ya yi takhrijin wannan hadisi a cikin as-sahiha lamba ta 937 inda ya bayyana ingancin sa da riwayoyin sa hadisi ne daga cikin manyan hadisai a cikin duniyar ruqo da sunna yace taraktukum alal bayda layliha kanahariha na barku akan farar hanya wacce take daranta kamar rana la yazigu ba'di illa halikun babu wanda zai bata a baya na sai halakakke Allah ka tsare mu daga halaka gashi yayi takhrijin hadisi yake cewa jaa hadha alhadith an al-irbad ibn sariya radiyallahu anhu wannan hadisi ya zo daga ibadu dan sariya Allah ya kara masa yadda a cikin musnad tab'atul halabi a mujallad nahu shafi na 126 wa lafzuhu qad taraktukum shine lafazin farkon shi din da qad wa warada fi mawdi'ain min sunan ibn majah hadisin ya zo a wuri biyu altafin ibn majah wuri na farko a cikin muqaddima babu tibai sunnati sunnati rasulullah sallallahu alaihi wasallama an abi darda radiyallahu anhu irin riwayat can da ibnu abi asim ya fitar a cikin kitabus sunna kina wuri na biyu a cikin muqaddima har ila yau a cikin babu tibai sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyina daga Irbadu dan Sariya din radiyallahu anhu sai kuma wadancan wuraren da muka ishara wadanda shi malam din bai kawo su anan malam ya ci gaba da cewa wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katiran fa alaikum bis sunnati wa sunnati al khulafa'ir rashidina al mahdiyina min ba'di tamassaku biha wa abu alaiha bin nawajib yace innahu man ya'ish minkum lalle wanda duk ya rayu a cikin ku wato cikin ku sahabbai na ma tukunna kenan yanzu ba'di man ya'ish minkum ba'di ya rayu har annabi ya riga shi mutuwa sallallahu alaihi wasallama shine ya rayu bayan manzo Allah kenan fa sayara ikhtilafan katiran zai ga sabani mai yawa sabani a cikin tunani a cikin tsari a cikin addini a cikin manhaji a cikin karantawa sai yace fa alaikum bi sunnati na hore ku ina jan kunnan ku kar ku bi wannan sabanin ku rike sunnata ta farkin da na gudana akai wa sunnati al khulafa'ir rashidina da kuma ta farkin halifofin nan shiryayyu al mahdiyina masu tattar da mutane min ba'di a bayana wadanda ya tabbata cewa halifofin nan sun kare ne da karewa halifancin sayyidina aliyu ko kuma da karewa halifancin sayyidina hasan dan aliyu shekaru 30 kamar yadda hadisin muslim ya bayyana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al khilafatu min ba'di 30 aman halifanci a bayana shekara 30 daga nan kuma sai sarauta mulkan abudan yace sarauta wanda za a kama a cije ba a san saki wannan ya daga cikin alamun nubuwa tashi alaihi salatu wassalam don ka kirga halifanci sayyidina abubakar shekara 2 sayyidina umar shekara 12 sayyidina usman shekara 10 sayyidina ali shekara 5 da tsori sayyidina hasan dan aliyu watanni kadan shi zai cike maka shekaru 30 daga shekara ta 10 bayan hijira zuwa shekara ta 40 ko farkon 41 bayan hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine halifanci na manhajin annabta to abinda suka gudanar a wannan lokacin na fatawoyinsu da tsare-tsarensu da ainihin wato tsarin siyasarsu to shi ma yana cikin manhajin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa mishi hannu cewa a bi su akai akwai abinda suka gudanar na fatawa da tsari da abinda suka gudanar na tsarin mulki ko tsarin addini wanda manzon Allah bai yi su ba irin tattara alqur'ani da suka yi irin hada shi wuri daya da rubuta shi a wuri guda irin tsarin mulki da Umar ya kawo na gwamnatinsa tsarin ofisoshi da commission da ministoci da makamantansu tsarin zakka da waqafi da pension da gratuity da makamantansu tsarin gwamnoni tsarin tenure da Umar ya kawo duk wannan suna ciki tsarin abin nan wato sayyidina Ali ya kawo na tsarin mulkin da ya dauke halifancin daga Madina ya kai shi Kufa saboda wani tunani duk waɗannan suna cikin abin da ake kira da suna sunnar khulafa'ur rashidin shi yasa yana daga cikin bata kaji mutum yana cewa to ai ba hada alqur'ani a zamanin manzo Allah ba dan haka bid'a ne wannan yana daga cikin usul na bata saboda yana musun wannan tabbatar da manzo Allah yake nan cewa ya yarda da abin da halifofin shi za su yi in fact akwai abubuwan da halifofi suka yi waɗanda ma sun saba da yadda manzo Allah yake kuma ana karba daga gare su saboda ganin yanayin da suka yi innama ba dole ne daga baya kuma abuwan nan ba idan yanayi ya canza kaman kiran sallan sayyidina Usman da yasa ake na juma'a da aka kara kaman qadiya game da sayyidina Umar ya hana abaiwa almu'allafatu qulubuhum zakka yace yanzu musulunci yayi karfi ba a bukatan sai an lalashe ku Abu Sufyan ya gurin Umar yana neman cewa ina raban su sune mu'allafatu qulubuhum yace ba za a bayar ba musulunci yayi karfi da baya bukatan sai an lalashe ku in kun ga dama ku in kun ga dama ku bari to zaga yan bid'a suna suka Umar akan wannan amma kuma daidai ne abin da ya lokacin dan dama ana kallon maslaha ne to tunda yanzu babu wata maslaha musulunci yayi karfi babu wanda yace ya ce zai mishi wani zai shiga mishi hanci da kudin dane sai musulunci ya fato shi to dan haka sai yace ba za a ba ku ba to kuma wannan yanzu daga baya idan aka ga cancantan a wani zamani ko wani yanayi a basu sai a ci gaba da basu to irin wannan suna nan da yawa amma lil asab saboda mutane basu san manhajin salaf game da fassara abubuwa ba sai kaji suna sukan waɗannan mutane akan cewa aika ba da suka yi ba daidai bane ko kuma aika ba ma ba sunna bane dan annabi bai yi ba kaman misali hada alqur'ani din kaman tahajjudi da makamantan su sunnoni ne jama'a saboda gashi kararar manzo Allah ya ce was sunnatul khulafa'ir rashidin al mahdina min ba'di tamassaku biha ku riko da waɗannan sunnoni wa addu alaiha bin nawajis ku riko da su da hannunku sannan ku cije su da fikan bakinku wannan kinaya akan rikewa da karfi gam kada a saki duk yadda zakai sai dai ka mutu akan haka wannan shi ma wani lafazi ne daga cikin lafuzan wannan hadisi na sahabi al-Irbad ibn Sariya radiyallahu anhu wannan ita ce riwayar al-Imam Abu Dawud ga shi mallan yace ka duba sunan Abi Dawud mujallad nahu shafi na 280 a cikin kitabu sunna a cikin babun filuzumi sunna da sunan Tirmidhi a cikin taba al-Madinatul Munawwara mujallad nahu shafi na 149 zuwa da 50 a cikin kitabul ilm babu akhd bil sunna da riwaya a cikin sunan Ibn Majah a cikin muqaddima babun fittiba'i sunnatul khulafa'ir rashidina al-mahdiyina da kuma sunan Darimi a cikin juz'i na farko shafi na 44 zuwa da 5 shi ma a cikin muqaddima babun da ke bayani akan bin sunna da kuma musnad na al-Imam Ahmad a cikin mujallad nahu shafi na 126 zuwa da 7 baya ga waɗannan sai kuma littafin da muka ambata akwai musadrak na al-Imam al-Hakim akwai Mujam al-Tabarani al-Kabir da littafin shi Musnad al-Shamiyina da Ibn Abi Asim a cikin kitabu sunna da ainihin wasu waɗanda ba waɗannan ba wallahu ta'ala a'ala falawla anna sunnatahu wa sunnatul khulafa'ir rashidina tasa'ul mu'mina badan kasancewa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sunna halifofin shi shiryayyu dinnan ta wadaci mumini ba wa takfihi kuma ta ishe shi inda al-ikhtilaf al-kathir a wajen mabbi wannan sabanin da za a samu mai yawa dinnan da manzon Allah yace fa sayra ikhtilafan kathira lam yajuz al-amru bidhalika to da bai halasta ai umarni a ce ka rike da ita ba da aka ce za a yi sabani mai yawa sai kuma annabi ya ce idan an yi sabanin ku riko da sunnata da sunnar halifofi to wannan yana nuni izuwa ga cewa sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sunnar halifofinsa za ta wadaci mumini kuma ta ishe shi a duk zamanin sabani kuma yawan sabanin baka bukata izuwa ga wani abu can daban wajen fita daga sabanin ko wajen zamanka akan tafarki madaidaici abin da ya wannan ci sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sunna halifofin shi radiyallahu anhum baka bukata izuwa gare shi wa kana yaqulu fi khutbati manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana fada a cikin hutubarsa yana cewa sharrul umuri muhdathatuha wa kullu bid'atin dalala yana yawan fadan wannan kullun a cikin hutubarsa kamar yadda yazo a cikin hadisin Jabir dan Abdullah wanda ke cikin sahih Muslim kitabul jumu'a da kuma sunan Ibn Majah a cikin babu tinabil bid'i wal jadal da kuma musnad na Imam Ahmad a cikin mujallad na 3 shafi na 310 da sunan Nasa'i wanda ke hada da sharhin Imam Suyuti a mujalladi na 3 shafi na 155 zuwa da 4 da 3 zuwa da 4 a cikin kitabul idaini babu kayfal khutba wannan hadisi ya zo kuma da lafuza daban-daban ta riwaya Abdullah dan Mas'ud a cikin Bukhari kitabul i'tisam bis sunnah a cikin babu littafi bi sunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da kuma wasu lafuzza waɗanda ba wannan ba a cikin mujalladi na 13 na cikin na Fathul Bari shafi na 252 zuwa da 3 duk waɗannan wuraren wannan riwaya ta zo da lafazin wa sharrul umuri muhdathatuha mafi sharrin al'amura sune baki sababbi bid'o'i wa kullu bid'atin dalala kuma dama duk wata bid'a bata ce Allah ka tsare mu daga bid'a Allah ka tsare mu daga bata wa kana ibn mas'ud yakhutubu binahwi zalika kull khamis ibn mas'ud ya kasance din ranar alhamis dama yana da majalisi da yake karantawa din ranar alhamis baya yin karantawa kullun to duk alhamis ya da majalisi da yake karantawa a masallaci da ke kofar gidan shi a garin a kasar Kufa to idan yazo karantawa yana fara karantawarsa da huduba da tashahudi irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin irin wannan da aka ba wai sabon salo bane yadda wasu ke tsammani cewa daga baya ne malamai suka zo suna fara karatukan su da innal hamdalillah dama haka annabi yake kuma haka sahabban shi da suke bin sunnar su suke daga baya ne da al'amari yayi nisa mutane suke ta kirkiro ire-iren nasu salaf da irin yadda suke ganin haka ya kamata su yi wa yaqulu Ibn Mas'ud yakan ce innakum satuhdifuna wa yuhdathu lakum, innakum lalle ku mutane satuhdifuna za ku ta kirkiro bid'o'i wa yuhdathu lakum kuma za a kirkiro muku bid'a za a danganta muku wasu bid'o'i ma'ana mutane ne wanda waɗannan ɗaliban shi dake gaban shi su yake ma wannan tsoratawa za ku dinga bid'a fa ku ba hankali da bid'a ba wai dan ka ce kai ahlus sunna ne ko kai dalibi ko kai salafiya shikenan kana da immunity kana da kariya daga bid'a ba a sai kana yi kana takatsantsan kana yi kana dubawa kana yi kana zuwa makaranta kana yi kana kwaikwayon manhajin salaf din a aiki kana tambaya shine wa yas'alul ulama wa yaqtadi bi muttabi'ina li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wasallam in ba haka ba ba za ka ankara ba ko sai ka kazani sai ka ganka kawai azani kana cewa sunanka ahlus sunna alhalin kuma aikace ba sunna kake bi ba ko kuma a dinga samun wasu yanayi ko sarkakiya wacce zaka aikata abun bisa jahilci idan baka zuwa makaranta kenan sai bayyana ashe wannan ba sunna bane bid'a ne ko kuma ka biyayi tunda dai kaga ana yi sai kaga ai ya dace shine jamaluhu kenan eh yahudawa sune suke da wannan aqida duk abin da suka ga yayi kyau da yadda suke so su rayu kawai sai su ce a to wannan shikenan a mai da shi kawai tsari shi sa zaka ji kullun sai a ce to a sa rana kaza ta zama ranar tunawa da kaza ana nan kuma sai a ƙara ganin ga wani abu da ya kamata a tuna da shi shi ma sai a sa mai rana ai ta kirkiro bukukuwa da al'amura da al'adu da tafarki wanda yake ba madaidaici ba wannan magana ta Ibn Mas'udin al-Imamu Abu Isma'il al-Harawi shi ya fitar da ita da isnadi zuwa ga shi Ibn Mas'udin a cikin littafin shi mai suna Zammul Kalam da kuma al-Imamu Ibn Battah al-Ukubari kenan a cikin littafin al-Ibanatul Kubra tashi shi Ibn Battah din رحم الله الجميع مالن يتي وقد قررنا في القواعد في قاعدة السنة والبدعة موسى ابن تيمية من تصيا من تنتance bayani a cikin inda muka yi magana akan wasu kaidoji a wani littafin kenan daban a kaidar bin sunna da guje ma bid'a cewa annal bid'ata hiya ad-dinu alladhi lam ya'murillahu bihi wa rasuluhu cewa menene bid'a tace duk wani abu da ake yi a matsayin addini wanda Allah bai yi umarni da ayi shi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi umarni da abi shi ba ko to wannan shine bid'a in kana so ka gane me bid'a kawai duk wani abu da mutane suke na addini a nemo inda Allah yace ayi akwai babu a nemo inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ayi akwai babu to sunan shi bid'a ko mun ken shi ko mun baza garin shi ko mun yadda ake ganin ana yayin shi ko mun girman darajar mutanen da suke shi shine abinda Albani yake fara cikin karshen akamu zan da yake cewa daga cikin kaidojin da ake gane bid'a kullu ibadatin ai kullu ma sanna ala istihbabihi alulama kullu ma nassa amin kullu ma nassa ala istihbabihi alulama siyamal mutaakhirin minhu wala dalila alayhi duk wani abu da malamai ne na baya musamman malaman baya za su ce a dinga yi addini ne sai dan babu wani dalili a ciki to sunan shi bid'a kaga dai malamai ne suke cewa ai ba jahilai ba malamai ne suke cewa mustahabi ne jan carbi malamai ne suke cewa ya kamata a dinga tunawa da ranar haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama malamai ne suke cewa ya kamata a bada hutu ranar 1 ga watan al-Muharram saboda karna ma su ma ana ba su hutu ranar 1 ga watan January malamai ne duk suke fada ire-iren wannan maganganun duk sunan su bid'a saboda me saboda babu dalili akai sune kawai suka yi istihsani sune suka ga ya kyautatu a wajen su ina fata mun gane wannan to ka ji ta'arifi mafi nagarta da zaka iya samu kenan game da bid'a cewa annal bid'ata hiya ad-din alladhi lam ya'murillahu bihi wa rasuluhu Allah da manzon Allah ba su ce ayi ba duk wanda yake yin maulidi da wanda baya yayi da cewa Allah bai ce ayi ba manzon Allah bai ce ayi ba to a tsaya iyanan kawai shikenan duk wani abu da zai kawo ba sunan shi hujja ba kuma sunan shi dabara ko shubha ko kaza ina fata mun gane wannan fa man dana dinan wanda di yake yin wani abu da sunan addini lam ya'murillahu wa rasuluhu bi Allah da manzon Allah ba su ce ayi wannan abun ba fa huwa mubtadi'un bi zalika shi dan bid'a ne da gurgurda wannan abun da yake wa za ma'ana qawlihi ta'ala wannan shine ma'ana fadin Allah da yake cewa amlahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah ice ko suna da wasu abokan tarayya ne waɗanda suka shar'anta musu wani addini wanda Allah bai ce ayi ba Imam Tabari yake cewa ma'anar wannan أي ابتدعوا لهم من الدين شرعوا لهم أي ابتدعوا لهم من الدين سنباسوا سنكركروا مسبدع الدين شني معلما لشيهنن لسورنس كما يدى من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتشي معجوة تنهاتي كنا بوتا معلما يتشي بابا بوتا مسي يتشي باسنا يتشي مكو أي أبندا الله يتشي كأيبا كمكوي يتشي كبار أبندا الله يتشي أي كمكبار يتشي يتشي تو أيوان يتشي بوتا kishine dai wannan fassara abokan shirki anan sune shehunai da malamai da manya waɗanda ake ganin girman su sai su yi amfani da wannan girman nasu da ake gani sai su sharanta mutane abinda Allah bai ce ayi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce ayi ba kuma sai mutane su biye musu akan wannan su dinga yi wa ma aktharha me ya kai su yawa waɗannan abubuwan yanzu a duniya wanda ake da sunan addini da sunan addini mutum zai saka bakaken kaya ya kamo hanya da kafa tun daga Kano ta Hozariya yana tunanin wai addini yake kuma wani babba ne a cikin wannan addini ya sharanta mishi wannan abu Allah ya ce ai haka Allah bai ce ai ba ko manzo Allah ya ce haka manzo Allah bai ce ai ba to sunan shi bid'a ana yin shi da sunan addini sunan shi bid'a ga sunan burjik iri daban-daban kala daban-daban ba za ka iya kiddige yawan su ba wala raiba anna hadha yushkilu ala kathirin minan nas ibn tumiya yace babu shakka akan cewa babu hukunta akan cewa gane irin wannan abin yana wa mutane da dama abin nan yana wa mutane da dama gizo yana musu ba dufu mutane ba sa gane wannan kaida cewa duk abin da ba addini ba to shine abin da ba yi da nassi qur'ani ko sunna mutane ba sa gane wannan saboda mene li adami ilmihim bin nusus saboda ba su san qur'ani ba ba su san hadisi ba ba su iya qur'ani ba ba su san fassarar shi ba ba su san fiqhun dake cikin sa da hukunce-hukuncen sa ba ballantana kuma hadisi qur'ani fa dake tattara wuri guda kenan da kullu ake karanta shi mutane ba su san abin da suke fada ba ba su san abin da qur'ani yake cewa ba ba su san hukunce-hukuncen shi ba da sauransu duk wanda yake koda karantawa ne a islamiya zai iya gane wannan idan wani babban mutum ko babban mace ko wanda ya dade a musulunci shekara 40 50 yayi maka wata tambaya sai ka sha mamaki cewa dama bai san wannan abin ba abinda kuma gashi qararar qur'ani ne ko hadisi ne na nan kusa mutane ba su sani ba to shi yasa za a kawo musu wani abu can daban sai a ci musu addini ne tunda ba su san na asalin ba ba za su gane wannan ba wannan fa jama'a tun zamanin Ibn Taymiyyah kenan balantana yanzu fiye da shekara 700 da al'amura suka ƙara lalacewa aka ƙara nisa da zamanin gaskiya da zamanin annabta mutane ba su san addini ba dan haka akwai saukin a gaya musu abinda ba addini ba tunda ya kama da addini sai su yarda ko jama'a sun san cewa mafi yawan waɗanda ake gani da sunan ƴan Shi'a tsakanin su da Allah suna tsammanin abinda suke addini ne haka ƴan ɗariƙa din nan haka duk wanda suke cikin wasu kungiyoyi na bata mutanen da suka bi Muhammadu Yusuf akan wannan batar da ya kawo ta Boko Haram a Najeriya din nan da damun su har aka kashe suna tsammanin addini suke da iyakar ikhlasi suke galibi su manyan ne kawai suke da masaniya akan cewa su fa san zuciya suke amma mabiyan saboda jahilci ya riga ya darkake su kuma tafarkin ba na koyar da ilimi bane ballantana a gane yau da gobe su gane batar to sai zama cewa suna bi ne kawai a makance ahlus sunna sune kawai suke karantar da manhajin su da addinin su ga mabiyan su dan haka kowa sai zama ala basiratin koda bai zama malami ba bi ma'anar kalima amma dai ba jahili ne kinni ba amma su yanzu yan dariqa babu inda za su sa jawarin ma'ani suna koyarwa sannan kuma za su ga mabiyan su kar ku dinga sauraron yan izalan nan za su ruda ku kaga su ba su koya musu nasu ba kuma ba su bar su sunji na wasu ba ko mun gane saboda in ba haka ba za a ci gaba da sa su a cikin buhu ana markada su ana cutar su ba dan an maida su jari ne na samun duniya da samun daukaka da samun taron jama'a za a sa musu haraji a shi kudin su za su ba da jinin su da karfin su da iyawan su dan kare wannan shaksiyar da kare wannan manufar da kare wannan kungiyar ba tare da an koya musu asalin addinin su ba tare da an jona su da asalin addinin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo ba dan haka dole ne a dinga yi ana toshe kafar da za ta ba su dama idan su ya bude za a sa musu embargo za a sa musu iyaka cewa to kanku karanta kaza kako sauraruwa ne kar ku bari wane gaya muku kar ku ji su ƙarya suke to da haka sai su wayi gari a cikin wannan annakiya ta jahilci suke tafiya mafi yawan mutane ba su san nasu shi ba wa dilalatiha alal maqasid, da kuma abinda nassoshi suke nuni zuwa gare shi na manufa addini, wali adami ilmihim bima uhdisa min ar-ra'yi wal amal, kuma basu san abinda aka kirkiro ba na ra'ayi da ayyuka, basu san wanne ne na gaskiya ba, basu san wanne ne ba na gaskiya ba, sun taso dai sun ga ana yi, an ce musu yi kaza suna yi. Wa kaifa yaruddu zalika ila sunna, da kuma yaya ake iya komawa zuwa ga sunna a yarta abinda ba daidai ba, ta yaya ne za a bi ka'idar sunna a gane abinda ba daidai ba ai watsi da shi, kama qala umaru ibn al-khattab radiyallahu anhu raddul jahalati ila sunna, umar yana cewa ku dinga tunkuɗe duk wani jahilci ta hanyar sunna, shine akwai shi a cikin sunna babu to ba mu yadda da shi ba, kawai shine a muna tunanin dai za a bincika sai an samu, to a bari sai an bincika ne, akwai kaza ya zo a cikin sunna babu to ba za a karba ba. Wannan maga ta Umar ibn Abdul Bari ya ruwaito ta a cikin littafin At-Tamhidu lima fil Muwatta min al-Ma'ani wal Asanid, da isnadin ta haka kuma a cikin ɗaya littafin nashi shine Al-Istizkar, da haka duk abin da kawai aka bincika akwai kaza a cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu ko, to ba addini bane, kar ai kokarin sai an yi wani talaulawa haka ana ta jujjuya maganganu don a samu mishi masauki. Dama ka'idar ita ce yadda ake gane bambanci tsakanin hujja da shubha, hujja sai an samu sannan ake kafa hukunci, shubha kuma sai mutum ya kafa hukunci sannan ya tafi neman hujja, to a lokacin duk abin da ya samu yayi kama da hujjar shi zai rike ne kawai, to anan ne zai zo da shubha, dan shubha shine wani abu da yake kama da dalili, amma wanda in an tantance su malamai suna gane ba dalili bane. Galibin abubuwan da ake na bid'a dinnan mutane suna fara yin su ne kawai saboda suna ganin abun yayi musu kyau a zuciyarsu, ko kuma zai taimaka wajen ƙara wa musulunci armashi, ko zai taimaka wajen ƙara kusanci zuwa ga Allah, ko zai tsare su daga wata halaka, ko zai kawo musu yanayi na tsarkakar zuciya ko bauta. Da haka ake fara, mutum ya fara yin wani salati da tunanin cewa zai samu lada ne, da tunanin da ya zama banza gara yayi salatin nan, zai fara wata harka da tunanin cewa wannan ai ƙarin darajar musulunci ne, to bayan zamani yana yi sai abu ya yadu, in aka ce ina hujja sai ce to ai kaza ne, ai yanzu wannan sai an nemi hujja, aka ce eh sai ya kawo hujja, to sai ya fara laluban ina zai samu wani abu da koyaye ne zai goyi bayan abun. Haka sabanin wanda zai ce ayi sallah zai ce saboda Allah ya ce ayi, wanda zai ce ayi azumi zai ce saboda Allah ya ce ayi, wanda zai ce ga lokacin bude baki ga lokacin shan ruwa zai ce saboda Allah ya ce kaza annabi ya ce kaza, ma'ana bai kafa hukuncin ba sai dai samu hujja. Ka rike wannan ya kai dan uwa za ta baka mafita game da mafi yawan fitintunu da rigingimun da mutane suke kawo cikin addini, shine an wanne aka fara samu hujja sannan hukuncin, koko hukuncin sannan hujja. Idan hujja aka fara samu kuma ta tsaya yadda ya kamata to daidai ne kenan, idan ko saida aka yanke hukuncin sannan aka tafi neman hujja da ɗan dabaru to wannan ba addini bane, kai watsi da shi kawai. Wa qad takallama an-nasu ala asnafi zalika, yace malamai sun yi maganganu akan abubuwa mabambanta da suka shafi wannan, kama bayyana tawa'ifu istighna ad-din an al-kalam al-muhdath, kama yadda wasu daga cikin malamai suka bayyana cewa addinin musulunci ya wadatu daga ilmul kalam din nan sabo da aka kawo wanda bai cikin addini. Wa anna Allah qad bayyana fi kitabihi bil amsalil madruba min ad-dala'il ma huwa a'zamu manfa'atan mimma yuhdisu ha'ula'i, kuma Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alqur'ani ta hanyar misalai da ya ta bugawa ga sanan kala daban-daban kala daban-daban, Allah ya bayyana hujjoji wanda suka fi amfani da girman amfanin su fiye da na waɗancan. In kana magana akan wai abin da zai sa a fahimci rayuwa ne, ko a fahimci falsafar rayuwa, ko a fahimci dan adam, ko tsirrai, ko makamantan su, to a cikin alqur'ani akwai ka'idoji suna nan amma da yawa wanda suke da alaka da likitanci, suke da alaka da noma da kiwo da kasuwanci da tsaro da tattalin arziki da leken asiri da tsarin birane da tsarin shugabanci da komai da baka sani ba ko kake tunanin ka sani, akwai a cikin alqur'ani. Ya rage a samu malamai da suka san me qur'ani za su fito da shi, to ba a buƙatar sai wani yazo ya kawo mantiki na Yunan ya ce wai da wannan ne kadai za a fahimci rayuwa da addini, ba a buƙatar shi. Wa annama yadhkurunahu min al-adilla فهي مندرجة فيما ذكره الله تعالى كما أبن ده سكي أمبتو ندليلي سنة نن أتكين أبن ده الله أمبتا داك با أبقات الناس شسا دامنا سيدنا عمر داك تكسر فارسة aka rubuta mai wasiƙa cewa an ga wani katan ɗakin karatu cike da littafai na yarurrukan su na ilmomin su mai halifa yake bada shawara a kwaso su a zo da su a fassara su musulmai su ci more wannan ilmomin ko kuwa yaya yace ba ma buƙatar su idan alkhairi ne abin da ke cikin alqur'ani ne alkhairi ya ishe idan kuma sharri ne ba mu buƙatar wani sharri Allah ya riga ba mu alkhairi dan haka gaba daya ku fitar da su ku zuba su a cikin ruwa ruwa ya tafi da su haka akai ta kona su akai ta zubar da su akai ta watsa su cikin ruwa ruwa ya tafi da su amma zamanin sarakunan daular abbasiya bil akhas al ma'mun al abbasi samahu Allah wa ghafara lahu shi musamman ma ya kafa masana'anta hukuma ta musamman ta gwamnati wacce kai aikin take nan ya nemo masana daga cikin musulmai da kafirai da suka yi yarurrukan nan ya ba su aiki ya ba su duk abin da suke bukata na goyen baya da budget mai karfi duk shekara da yake ba su wanda za a je a siyo littafin a fassara su a yada su cikin musulmai daga nan aka samu duk barna da aka samu duk da sun zo da wani alherin da ba za a yi musun shi ba amma sharrin da suka kawo ya galabaci alherin da ka darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih ko musulmai suna cikin alkhairi kafin zuwan wannan barna ba sa bukatan wannan dan alkhairin saboda sharrin da za a kawo amma ya rawaje wannan abun malamai mu'tazilawa suka goyi bayan shi aka ta yada wannan abubuwan shine suka yada a cikin musulmai har izuwa zamanin nan da muke rayuwa har aka wayi gari zamu zo mu ji manya-manyan malaman musulunci zaka ji amma waɗanda suka samu kansu a cikin irin wannan rudanin irin su Ibn al-Juwayni irin su Imam al-Ghazali ga sanan da yawa irin su Farabi irin wasu ma an dinga tuma su ma da zindikanci ana garin ma kafirai ne akwai ta baba hayin tsakanin malamai shin waɗannan musulmai ne ma ko kafirai kaga ya ishi mutum ma fitina wannan ma kawai a ce ma mahallin addinin kama mahallin bincike ne shin kai musulmi ne ko kafiri kaman misali matsalan tarikus salati da ake ta tattaunawa akan musulmi ne ko kafiri kaga ya ishe ka bala'i a ce ma mutane sun kasu tantance kai a kana cikin addini ko kana waje ya ishe ka bala'i ma'ana hayin ba a san matsayin ka ba Allah ya tsare malam ya ci gaba da cewa hatta anna al-ash'ari nafsuhu wa amsaluhu qad bayyana tariqata as-salafi fi usul ad-din fa aka waye gari shi kanshi al-ash'ari abul hasan al-ash'ari da ire-iren sa malaman wannan ilimi na al-kalam sun bayyana tafarkin salaf game da aqida wastigna'aha an at-tariqati al-kalamiyya kuma cewa tafarkin salaf ya wadata daga tafarkin ɗin al-kalam wa tariqata al-a'radi wa nahwiha da kuma tafarkin da za a dinga cewa akwai arad wato jiki da kaza da sauransu ire-iren wannan abubuwa ma'ana su kansu wanda suka sha suka koshi a cikin wannan ilimi na al-kalam kamar al-ash'ari daga baya sun zo sun gane wannan ilimin ba zai kai mutun zuwa ga gaci game da sanin Allah ba suka bi suna bayani akan cewa tariqatu salaf aslam hanyar tafarkin salaf ita tafi zaman lafiya ita tafi ilimi ita tafi komai su da kansu sun bayyana wannan kamar shi al-ash'ari a cikin tafin shi da ya daga baya irin al-ibanatu an usulid diyana da maqalatul islamiyina wa ikhtilafatul musallin wa anna al-qur'ana nabbaha ala al-adilla kuma qur'ani yayi nuni izuwa ga hujjoji da dalilai laysa dilalatuhu kama yadhunnuhu ba'd ahli al-kalami min jihati al-khabari faqat qur'ani ba wai kawai yana da hujja ne ta wajen bayar da labari kadai ba akwai hujjoji na kare aqidan musulunci a cikin sa duk zai zo mana bayani akan waɗannan dalla-dalla idan an zo wajen wa aina hadha min ahli al-kalam alladhina yaquluna inna al-kitaba was-sunna la yadullani ala usul ad-din bihalin to ina zaka sa wannan zance idan ka dauki magana ɗan al-kalam ɗan ilmul kalam waɗanda suke cewa ai qur'ani da sunna ba sa zama hujja wajen aqida fa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un haka suke faɗan wannan muguwar magana jama'a wa anna usul ad-din tustafadu bi qiyas al-aqli al-ma'lumi min ghairihim kunga har anan kasa kuma su fada wannan da sunan kuma ahlus sunna ne wai ana gane aqida ne kawai ta hanyar hujjoji na hankali a ce a hankalce hankali zai yadda yanzu a ce annabi Isa zai dawo hankali zai yadda a ce yanzu aljani ya magana a jikin mutum hankali zai yadda yanzu a ce kaza ba irin wannan maganganun suke ba jama'a irin wannan maganganun maguzawan su suke yi cewa wai ana tsakuro aqida ne daga kiyasin hankali abinda hankali ya iya sani hankali ya iya riska shi ake tsakurowa wa kazalika al-umur al-amaliyya allati yatakallamu fiha al-fuqaha to haka nan abubuwan da suka shafi ayyuka ibadoji da mu'amaloli ma'ana tsarki alula sallah da sauransu ciniki kasuwanci aure saki gado ciniki bashi da makamantansu wanda suka shafi mu'amala ko suka shafi ibada fa inna minan nasi man yaqulu daga cikin mutane kaga can su ƴan ilmul kalam mu'tazila da asha'ira da makamantansu sune masu magana ta bangaren aqida game da cewa qur'ani da sunna ba za su wadatar wajen sanin addini ba su kuma waɗannan ta bangaren fiqhu su kuma aka samu masu irin wannan mugun tunanin su ma cewa innal qiyasa yuhtaju ilayhi fi mu'zamish shari'a cewa ana da buƙatuwa zuwa ga qiyasi a cikin mafi yawan maganganun da za'i a cikin shari'ar Allah liqillatin nususi dalla ala al-ahkami shar'iyya saboda a wurin su akwai karancin nassoshi waɗanda suke nuni zuwa ga shari'ar Allah akwai karancin nassoshi wanda suke nuni zuwa ga shari'a hukunce-hukuncen shari'a kama ya kulu zalika abul ma'ali kama yadda ibnul juwaini abul ma'ali Allah ya gafarta mishi wannan malamin jama'a zamu zo mu karanta tarihin sa a cikin sirru alamin nubala ko da dan takaitacce ne ya daga cikin malaman da suka samu kansu a cikin irin wannan tatabarza gashi a ƙasa malam yace wa huwa imamul haramaini shi yake cewa imamul haramaini dan ya zo na makka da madina abdul malik ibnu abdullah ibnu yusuf al-juwaini daga garin wani gari ake cewa juwain wani kauye kusa da naysabur wulida bi naysabur sanata 19 ba'da al-mi'ati ar-rabi'a an haife shi a garin naysabur a shekara ta 419 kamar shekara 1020 kenan ana mishi take da Diyauddin babban malami wanda ido bata ga irinsa ba kamar yadda zabi yake ambata yana daga cikin waɗanda suka yi graduating a hannun al-Imam al-Ghazali kuma ya karanta a makarantar Nizamiya ta Nizamul Mulk wanda take garin su na abin nan na abin nan na Naysabur kenan ya shekara kamar 30 yana karantawa a makaranta ba yi da wani malami da yake mishi jayayya akan cewa yafi kowa ilimi ba wanda yake jayayya da shi akan iliminsa amma daga ƙarke ya zo ya shiga cikin nadama yana cewa na shiga uku na lalace zan mutu ban san me addini na ba zan mutu ban san me aqida ta ba saboda kutsawa da yayi cikin wannan falsafa zabi a cikin tarjumar sa yake cewa duk da fadin ilimin sa da basirar sa wa kana la yadiril haditha bai san hadisi ba Allah ya gafarta mishi a cikin littafin shi al-burhan na usulul mantiq din akwai wata magana da al-imamul maziri yake cewa na da zan iya da na goge wannan magana gaba ɗaya a daina ganin ta a daina danganta mishi saboda magana ce ta kafirci ita ce wannan magana da ya faɗa cewa ba za a iya gane addini aqida ba ta hanyar alqur'ani da sunna tana na rubuta a cikin littafin in kun tana da ake karatu ake sa da abin nan karatun hamawiya malam ya hujja da shi anan ina jin tun ana rufa kwano al-burhan fi usulid din katal tashi kai nan anan sama kamar irin katuwan mu wadda irin ta dadin nan littafi ne ba abin da ke cikin shi in ban da bata kuma da sunan aqida Allah ya gafarta musu to waɗannan malamai in kun tuna mun ji a muqaddima cewa tare da cewa suna tutiyar suna bin wasu malamai ko Abu Hanifa ko Maliku ko Shafi'i ko Imam Ahmad sai zama kuma aqidar wancan malamin tayi barambaran da irin tasu yanzu Abul Ma'ali din nan ba Shafi'i ne da yace wa amsalihi min al-fuqaha da ire-iren shi cikin malaman fiqhu akwai su da dama Shafi'awa kamar Imam al-Ghazali duk da yake ya zama mustahidi mutlaq amma ya fi karkata zuwa ga Shafi'anci haka al-Imam al-Baihaqi mai sunan da dalailun nubuwa da sauransu haka Ibnu Fawrak malamin su Baihaqi din haka al-Amidi haka Abu Ishaq ash-Shirazi duk waɗannan Shafi'awa ne haka al-Allamatul Israili duk waɗannan malaman usulul fiqh ne asha'ira ne kuma a mazhabinsa na fiqh Shafi'awa ne haka irin Muhammad ibn Khafif in kun tuna shi wanda aka ruwaito maganganunsa a cikin Hamawiya din nan shi ma yana tuke ba Shafi'i ne shi amma dukan su waɗannan malaman sun yi nutso a cikin ilmul kalam yayin da mun ji Shafi'i kuma yana cewa babu abin da yake kyama irin ilmul kalam to kun ga shine mufaraka din tsakanin su da limamin su za su yi ta kare shi a fiqhu amma kuma a gun aqida su rabu da shi kamar yadda a nan ƙasa misali ana tutiyar mutane malikiya ne amma kuma suna ƙaryata aqidar Imam Malik game da Qur'ani magana Allah ne misali har suna cewa ma ƙarya ne Maliku bai faɗa ba suna wa Maliku sharri suna bin aqida irin ta al-wujudi wal qidamu wal baqa'u idan aka dokantar da risala ma sai a tsallake aqidan nan a ce banda aqida a fara karanta fiqhu kaga mufaraka tsakanin Maliku da mutane suke tutiyar su Malikawa ne Imam Ahmad ya shahara a matsayin mazhabin shi na tanzihi da tabbatar da sunayen Allah da mihinar da ya fuskanta amma a cikin mabiyan shi ne aka samu wanda suke mujassima a cikin mabiyan shi ne aka samu sai Ibn al-Jawzi wanda suka dawo suna ƙaryata abubuwan da al-Imam Ahmad ya yarda su kuma suna so su ce ma sharri aka yi masa bai yarda da su ba ina fata mun gane wannan jama'a da ire-iren abubuwa da suka biyo baya irin wannan kana karanta tarajim na malamai zaka ga abin mamaki da yawa Allah ya tsare mu duk wannan da yana nuni zuwa ga wajibcin lazimtan manhajin salaf din a komai da kuma gujewa taqalidanci shine kalewa wani malami ka rufa idanka in dai ba annabi ba ba wanda zaka rufa ido kawai ka bi shi dole ne zama kana bin shi ne akan hujja ta yadda idan yazo inda bai da hujja to ba zaka bi shi ba ko inda hujja shi take da rauni ga wanda yake da hujja mai karfi sai ka rike hujja mai karfi ba tare da ka mishi rashin kunya ko ka aibata shi ko kai barambaran da shi ba sai a roƙa mishi gafara Allah ya gafarta mishi kuskurensa to wannan malamin gashi malai ya ci gaba da cewa wa tufiya sanata 48 wa 70 ba'da al-mi'ah ar-rabi'a ya rasu kuma shekara ta 478 min a'zami a'immat al-asha'ira yana daga cikin manya-manyan limaman asha'ira tatalmaza alaihi al-ghazali ghazali dalibin sa ne ba malamin shi ba kamar yadda ya fara kuskure ghazali din nan ya koyi karatu a gunshi ana cewa ghazali ana kuma cewa ghazali ko dai daga ghazal shine mai kadi mahaifin shi yana da sana'ar kadin zare yana sayar da zare a kasuwar garin su na Tus ko kuma ghazali nisba zuwa ga wata alƙarya da ake cewa ghazal ghazal asali barewa kamar yadda ko anan kasar akwai garuwa masu suna na dabbobi suna wani gari kura wani kuma sunan shi giwa akwai gari Damusa dan Damusa ko akwai gada to ga sunan dai haka to su ma akwai gari sunan shi ghazal ko an a dinga ta shigowa ga wannan garin a ce ghazali ko kuma ghazali duka Ibn Makura ya tattauna akan wannan to Al-Imam al-Ghazali din nan ya daga cikin malaman da yayi graduating a hannun wannan Ibn al-Juwayni kuma shi ma yayi ya nitse a cikin falsafa Imam al-Ghazali Allah ya gafarta mishi kuma shi ma ƙarshen rayuwar shi yayi nadama wannan wato mutane ne masu basira da ilimi amma sai aka kuskure ba su samu malamai da su a turba irin ta tafarkin salaf ba kamar shi Ghazali ya karanta wannan karatutuka na falsafan Yunan kusan gaba ɗayanta ya ta narke a cikin sa in fact shine ma ya fara zuwa da tunanin cewa a daina kafirta wasu daga cikin wanda da duk an yadda kafirai ne yace yana ganin ba kafirai bane su akalla dai a ce sun yi kuskure ne littafin shi na iya ulumuddin cikeke da irkaniya sai da aka taba bada fatawa a ƙasar Andalus cewa a kona shi ma bai da wani amfani to zamu zo mu karanta insha Allah a daidai inda zai kawo maganganun daga gare su zamu karanta wani abu da tarihin su Allah ya gafarta musu gaba ɗayan su zaka iya ganin tarihin wannan malami a cikin littafin Tabyin Kadhib al-Muftari da littafin Tabaqat ash-Shafi'iyya da Shadaratu adh-Dhahab da littafin wafayat al-a'yan da kuma al-a'lam na khairuddin zarqali kenan ma antisabihim ila madhhab ash-shafi'i wadannan malaman da ire-iren su wanda muka yi kwatance da su duk da yake suna dangantuwa zuwa ga madhhabin imam ash-shafi'i wa nahawihi min fuqahil hadith da ire-iren shafi'i daga cikin malaman fiqhun hadisi fa kaifa biman kana min ahli ra'i wadannan fa suna cewa su suna bin fiqhun hadisi na malamai irin su shafi'i amma suka samu kansu ga wannan tangarda to ina kuma ga wanda yake bin fiqhu tsura min mithli man kana
من كان أهل الرأي بمن كان من أهل رأي الكوفة ونهوهم وان دي كيبون فكهم ما لمن قصة كوفة وان دا رأي ني زلنشي فكهم مكران تسو أبو حنيفة كينا الله غفة تامس وان سكي دا كارنشن حديثي سكي دا يوان دوغرو أكن كياسي تنسنا ين كياسي أكن أبن دي فارو سكي فاري ين كياسي نا افترابي تو ان كذا يفاري يزاعي دا كي دما fiqihun su yafi kowane fiqihun nisanta daga fiqihun irin na salaf tare da cewa kuma mazhabin yafi sauran mazahibu kusanci da zamanin salaf amma ya rayi a wani environment ne a lokacin babu yawan hadisi a ƙasar Kufa ba irin ƙasar Madina bace wanda take ma'aqalin nubuwa inda sahabbai suke inda su maliku suke kaga shi mazhabin maliku sai zama yana da kusanci da sunna ƙware da gaske saboda yawan hadisai da kuma burbushin inda sahabbai suka rayu shi kuma wanci a wani kauye ne mai suna Kufa akwai hadisi kadan sannan kuma manhajin da malaman suka daura su akai manhaji ne na kiyasi sai suka wayi gari mazhabin su ya zama yana da hadari sosai a ce ka dogara da shi ba tare da ka kana neman me abin da yake daidai a wasu mazahibu ba kaga kuma sai suka fi kowa jafa'i ga sunna a tarihi mazhabin Hanafiya ya fi kowane mazhabi jafa'i ga sunna malaman shi malaman mazhabin zaka ga ƴan taratsi ne ga sunna musamman ka dauki misali irin su Badruddin al-Aini Allah ya gafarta mai in kana karanta sharhin shi ga Fathul binnan Mudathil Qari zaka ga irin yadda yake jafa'i ma sunna a wasu rayi Allah ya gafarta musu wa nahwihim da ira'iran su fa innahu indahum su a wurin su la yasbutu min al-fiqh bin nusus illa aqallu min zalik abu ne dan kadan kawai ake iya tabbatarwa na fiqh ta hanyar hadisi wa innamal umdatu ala ar-ra'yi wal qiyas su agunsu abun dogara shine ra'ayi da kuma qiyasi hatta annal khurasaniyina min ashabi shafi'i har ya zama mutanen kasar khurasana daga cikin shafi'awa bi sababi mukhalatatihim lahum saboda sun cakude da waɗannan hanafiya ghalaba alaihim istimalu ar-ra'yi wa qillatul ma'rifati bin nusus su ma sai suka zama irin su sai yawan amfani da ra'ayi da karancin sanin nassi ya galaba a kansu kamar da kasan kana ahlus sunna kaje kana ta shiga cikin ɗan bid'a sai ka zama kamar ɗan bid'a kai akwai abun da zaka dinga yi ko ba zaka sani ba ma ka zama ɗan bid'a alhalin kuma kai ahlus sunna ne saboda cakuɗai ɗaya ne yakka da waɗanda suke ba ahlus sunna ba kamar da musulmi wanda zai dinga cakuɗai ɗaya ne da arna ba zai ankara ba sai ya dauki da dama daga cikin al'adun su to haka waɗannan masu bin mazhabin al-imamu Ash-Shafi'i a kasar Khurasana da suka cakuɗe da Hanafawa wanda ba ruwansu da nasi sai su ma suka zama suna da ƙarancin kafa hujja da nasi suka zama suna da ƙarancin sanin nasi suka biye ma kiyasi a mafi yawan maganganun su da al'amuran su za mu saurara anan saboda ƙurewar lokaci sai Allah ya kai mu darasi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa alaikum salam wancan mahalli ne na raddi ga waɗanda suke ganin sunnar halifofi ta saba da sunnar annabi ko kuma idan wani halifa yayi wani abu ya saba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to za a dauki nashi kamar wanda suke ganin a dauki saki uku da Umar yayi a kyale na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wancan mahallin ne za a mai da wannan martanin nan kuma a mahallin cewa abubuwan da suka ci gaba da yi extension ne ci gaba ne na sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina sanar da wannan maganganun ba karo suke da juna ba jazakumullahu khairan masu sallata ne fa